excellente journée à vous.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi, wanda a cikinsa za a ji cewa Amurka ta baiwa Najeriya gudunmuwar wasu na'urorin gwajin cutar tarin fuka. Har ila yau a Najeriya an kaddamar da shiri na ƙarshe na waɗanda gwamnati za ta ba tallafi domin su dogaro da kai. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin mata mambobin kwancen Kongafen na ci gaba da jan hankulan 'yan siyasa akan batun mutunta dokar Luwasu Lokota, wacce ta yi tanadin kason musamman domin jinsin mata a yayin rabon mukaman siyasa. Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan za mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Masu gabatar da ƙara a shari'a tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na majalisar dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a kansa a jiya Laraba, suna masu cewa shi ba mara laifi bane game da rikicin da ya barke a majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata, yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar Joe Biden na Democrat a cikin Nuwamban zabe. Dan majalisa Jamie Ruskin, babban jagoran shirin tsige tsohon shugaban, da sauran 'yan Democrat a majalisar sun ce Trump ya aza tubalin guguwar da ta auku a ginin majalisa na Capitol na tsawon makonni kafin zaben, tare da dimbin maganganu marasa tushe da cewa hanyar da zai iya faduwa zaben ita ce kawai idan an yi masa magudi. Ruskin ya yi ikirarin cewa Trump ta hanyar tunzura ɗaruruwan magoya bayansa da su yi abin da ya kira fada kamar akan batun lahira wajen fuskantar 'yan majalisar a fadin ginin na Capitol a ranar 6 ga Janairu, ya kunna wutar rikicin da ta yi sanadin mutuwar mutane 5, ciki hadda wani jami'in 'yan sanda na Capitol. Amurka na shirin daukar mataki akan shugabannin juyin mulki na Myanmar. Shugaba Joe Biden ya sanar a jiya Laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace, kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a zabensu ta 8 ga Nuwamba. Gwamnatin Amurka, a cewar Biden, tana daukar mataki don hana janar-janar din samun damar amfani da dala biliyan 1 na kudaden gwamnatin Burma. Ya kuma amince da umarnin zartarwa wanda ke bamu damar hanzarta sanya takunkumi kan shugabannin sojoji da suka jagoranci juyin mulkin, bukatunsu na kasuwanci da kuma danginsu na kusa. Zagaye na farko na waɗanda za a auna a wannan matakin za a bayyana su a wannan satin, a cewar shugaba Biden a cikin jawabinsa game da halin da ake ciki a Myanmar, wadda kuma ake kira Burma. Masu sauraro, kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki Lojan Al-Hutlu, mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya, a jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru 3 a daure, kamar yadda iyalinta suka ce. Hutlu, mai shekaru 31, yar fafutuka wanda ta nemi a sake fasalin dokoki da ke kula da mata, an kama ta a shekarar 2018, kuma an yanke mata hukuncin daurin shekaru 6 a kurkuku kan zargin ta'addanci, zargin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira kage. Lujan tana gida, abinda 'yar uwarta Lina ta wallafa a shafinta na Twitter jiya Laraba kenan. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric yace babu shakka muna maraba da sakin nata. Ga Saudi Arabia, sanarwar makon da ta gabata cewa Amurka za ta daina goyon bayan har-haren sojan da Saudiyar ke jagoranta a Yemen kan 'yan tawayen Houthi da ke da alaka da Iran bai zo da mamaki ba. Shugabannin Saudiya sun kasance a shirye ga al'amarin.
To madalla, bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Amurka ta baiwa Najeriya gudunmuwar na'urorin gwajin cutar tarin fuka sama da 80,000 don ƙara inganta kiwon lafiya a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mainakaina.
Amurkan ta tallafa wa Najeriya ne da na'urorin
iya gwajin mutum 10,000 a lokaci guda na'urorin gwajin guda 86,500 zai tallafawa jami'an kiwon lafiya gudun gwaji da gano masu dauke da cutar na tarin fuka da kuma inganta sake gano wadanda suka kamu da cutar a cikin mutanen da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki Najeriya ce kasar da ke kan gaba a yawan masu dauke da wannan cuta a Africa a cewar Dr. Alec A. Peterson da ke zama darakta a hukumar rayuwar kasashe ta Amurka wato USAID da wannan tallafi da yanzu aka bayar yace za a samu damar gano gagararrun kwayoyin cutar na tarin fuka tun dai daga shekara ta 2015 ne Amurka ke tallafawa Najeriya da na'urorin gwaje-gwajen mutanen da ke duke da kwayar cutar sida da kuma ke da hadarin kamuwa da cutar ta tarin fuka a bara kadai hukumar rayuwar kasashe ta Amurka ta ja gabarar duba mutum miliyan guda wanda cikin wannan adadi an sami mutane 800,000 dauke da cutar ta tarin fuka da kuma nan take aka fara ba su magani cikin su kuma har da wasu karin mutum 1,000 da ake ba su magungunan da ke yakar nau'in cutar mai wuyar sha'ani da kan bijirewa magani Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki da Najeriya tare domin inganta sashen ta na kiwon lafiya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mata mambobin hadakar Kongafen sun fara jan hankulan 'yan siyasa akan maganar mutunta dokar nan ta laluwa surlokota wacce ta yi tanadin kason musamman ga jinsin matan kasar a yayin rabon mukaman siyasa a hirarmu da ita shugabar kungiyar Kongafen Madam Kako Hajja Fatima ta ce a wannan karan za su dage don ganin an yi wa matan kasar adalci a sha'anin siyasa
abinda mu muke so a kasar Nijar shugaban da Allah zai ba muna fata mai rabo Allah ya bashi kuma Allah ba da sa'a ya ba da lahiya muna so mata a rinka kasa da mu dan ba mu su a mai da mace baya alhamdulillah matan Nijar suna da ilimi suna da fasaka suna da kuzari kuma yau idan mu ya bude kai matan kauye mai sun san menene hakin su kenan wannan haki namu muna fatan shugaban kasar da zai zo ya ba mu hakin mu daidai wa daida ya ba mu abin da ya kamata fuskan ma'aikatan ne a ce yau ma'aikata kaza inda akwai namiji 5 akwai mace 3 inda akwai namiji 10 akwai mace 7 kenan kun ga wannan aka yi shi babu wani digingimu da zamu babu wani tambaya da zamu mu dai so muke a daidaita abin da ya kamata a ba mu hakin mu wurin da ya kamata a bamu
ana cewa jami'in siyasa ne Hajiya ba sa bari mutunta tsarin nan na luwasir lokota wato kason da a doka ta ware domin ku mata
wallahi gaskiya ne tunda kullum mun tambaya sai a ce muna mu taimaka ga legal politics su ne ba su kai dosiye din mata wannan gaskiya ne amma a wannan yanayi mun ma wa'annan candidates da yan siyasa ma mata mun musu horo na cewa ka ku yarda kenan ku ya kamata ku kama muna tunda mu in mun kai mu bada ku in ba ku kama ba kuka bari kuka canza wurin ku tunda menene canzawa yau sai ga ka samu konsinyi ko ka samu deputan amma sai a zo a ce miki yawanci ai hakuri ai fasta guda za a baki ai hakuri ki bar ki bar ma namiji ki bar ma wani to wannan muncin mata wallahi ka siyarta kuma in sun ki akwai abin da ake cewa voir de recours kamar in ka samu an hana maka akwai gaba inda shari'a za ta kai ka ta baka hakinka kenan wannan horo mun mamata kuma muna kira ga ƴan siyasa leader politics shugabannin ƴan siyasa su bar yin haka nan kuma mata na nan cikin party politics mata na nan suna zira ido kenan ka a ci hakin su a ba su abinda ya kamata zabe da kake yi na incin kanka ne na kana dan kasa ne kake zabe dan yau in ka biye yanayin kwadai kenan ka kada kanka ka azab da mutuncinka yau farti ba ana kowa yayi farti ba ana kowa shiga cikin farti ba ana kowa yayi zabe ba kenan ya kamata ka diba wannan yanayin kar kai jira a kawo maka je ka cika iyawucinka na dan kasa
Yeah,
idan muka sake komawa Najeriya an kaddamar da shiri na karshe na waɗanda gwamnati za ta ba tallafi domin su yi dogaro da kai wannan tallafi zai shafi masu kananan sana'o'i irin su safar hanci da baki ko face mask da maganin kashe cuta mai suna hand sanitizer da masu sarrafa kayan abinci shugaban hukumar kula da kananan masana'antu Dikko Rada yayi wa wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda ƙarin bayani
za a sayi abubuwan da suke sarrafawa na kimanin naira 150,000 daga cikin abubuwan da suke sarrafawa wanda za a hansho annan kayayyakin daga gare su a raba wuraren da ke da bukata wannan shine tsarin da aka kaddamar da shi kuma mutanen da za su amfana karkashin wannan tsarin shine masu sana'o'i da suke production kamar mutum 100,000 ne kuma kaman yadda aka saba an raba tsarin kaman yadda aka raba shi baya cewa jahohi guda 34 hada da Abuja mutane 2,640 za su amfana daga waɗannan jihohin
to waɗanne jihohi ne za su amfana da wannan shirin
jihohi guda 3 jihar Abia za ta amfana da mutum 380 jihar Kano za ta amfana da mutum 3,280 jihar Lagos za ta amfana da mutum 3,880 in ka lissafa waɗannan zai nuna maka akwai mutum 100,000 wanda za su amfana shi ma karkashin wancan guarantee general MSME grant wanda tallafi ne da za a yi wa masu sana'a
kuna da adadin yawan mutane da ke aiki a karkashin waɗannan matasa da kuke baiwa tallafin
su kila kamfanoni gare su amma kamfanonin su mutum ɗaya-ɗaya ne ko mutum biyu-biyu ne ma'aikatan su a wannan kamfanonin to a irin shi za a ba su tallafi na naira 50,000 duk wanda dai ya kasance yana da registration na CAC yana da banki yana da BBN wannan lamba ta BBN ta banki ya kasance dan Najeriya ne a Najeriya yake sana'a to ya cancanci a bashi wannan tallafi kuma wanda ya fara shiga cikin wannan yana gizo ya cika shine za a fara ba muhimmanci dan haka ko ka san wani ko baka san wani ba ko kana da hanya ko baka da hanya kuma ba wanda zai anshi ko sisi wurinka kamar yadda aka yi wancan tsarin na baya
yanzu nawa aka riga aka raba a kudin tallafin nan
kusan wancan tsari na baya kamar yadda mai girma minista ta bayyana ma yan jarida cewa cikin kudin nan da aka ware naira miliyan 75 yanzu an raba mutane wajen naira miliyan 27 daga cikin kudin dan saboda portal din da aka bude an samu waɗanda ba su ida cikawa ba an bude kuma sun ida cikawa kuma an samu ma waɗanda linkin waɗanda suka yi yadda waɗanda suka fara yi da aka bada sati 6 wannan kila ina ga ya kasance ne saboda yadda mutane suka gani a zahiri ga yanan sun an ce su yi sun yi ba su san kowa ba kuma sun ga kuɗi cikin account din su ina ga wannan shine a takaice abubuwan da aka ga ma yan jarida bayan an tashi taro
to wannan sauran kudin miliyan 48 shine za a rarraba mu wa'annan kenan yanzu
a'a ai su ma wa'ancan na ga muku cewa akwai payroll support wanda ba a ida hada cikon wasu jahohi ba wanda suka kasa gaba kawo mutanen su amma yau kamar bayanin da minista ta ya nuna cewa sauran jahohin sun kammala abinda ya rage yanzu a ba mutanen da aka kammala cikon kudin su sauran kudin kuma su ne wanda za su kasance na wannan tsari da aka hito da shi
wato ba sabon kudi aka ware
ba sabon kudi bane aka ware dama da muka hito da program din kasan kashi guda 5 ne akwai na tallafa ma albashin ma'aikata akwai na tallafa ma masu sana'a hannu na karhi da kuma masu transport akwai kuma wanda aka samu mutane mutum 250,000 aka yi musu register aka yi formalizing din su yanzu na karshen su ne guda 2 wanda general MSME grant da kuma guarantee take off scheme in ka diba tsari ne guda 5 alkashin wannan MSME survival fund wanda aka kirkiro da shi domin tallafa ma kanana da matsakaitan masana'antu su hita cikin bala'i da covid wannan cuta ta corona ta jefa tattalin arzikin su
dukkanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a guranan mu ku kasance da sabon shirin rayuwar gurmi
tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin amma da cikin ka ma zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan
gurmi magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama yanzu yanda ake da ya dan samu da wani gurin da gaba
wannan na dan feda ina dan feda kayan wuta haka
don sanin wayar da ake toyawa a birni kasance da ni Sani Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a dakon hannunku
kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Yau muke bankwana da shugaban kungiyar masu na kasa ta bangaren kafa na jahar Kano Yahaya Yahaya idan ana tune a shirin da ya gabata mu mai da hankali ne a game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a sha'anin siyasar jahar Kano da batun ilimin su to yau zamu ji yadda waɗannan mutane ke tafiyar da harkokin su a kungiyance a jahar ta Kano
duk kungiyar da kake da ita dole sai tana da bukatar yadda za ta tafi da kungiyar ta harkar kudi to ba wanda yake kawo mana wannan taimako sai su ɗan kungiyar idan sun zo taro me naira 5 naira 10 ya bayar idan wani abin ya taso mu wata lokacin mu cika da aljihun mu je mu buga takarda mu je mu kai wuri kaza idan za a yi wani abin mu za mu yi mu dauka mi ba zan manta ba akwai lokacin da muka tafi taro na kasa Abuja wallahi da me taro me sisi aka muka hada muka zuba mai muka samu aran mota muka tafi kafin mu tabbata muka yi tabi aka ce ba ai yanzu ba kaza amma mu je mu dawo muka je muka dawo muka kawo takardar tunda kafin mu je sai da aka turo mana takarda daga can aka ce ana son mutum biyar wanda za su wakilci jihar Kano za su je su zabe tunda mu zaben mu yanda ake yi ba kowa ne yake yi ba wakilai ake samu in za a yi na jihar Kano local government za su ba da wakilai mutum biyar in za a yi na tarayya jiha za ta ba da wakilai mutum biyar aka ce to kowace jiha ta dau nauyin mutum biyar su tafi su yi wannan zabe kuma ka je wannan zaben sai ka ba da 2,000 da kudin registration na kasa sannan za ka shiga zaben wallahi mu muka hada wannan muka yi a iya junanmu har yanzu da muka dawo wajen shekara 3 ko shekara 2 muka kai takardar har yanzu takardar ba wani abu da aka yi asali tunda akwai muna da hukuma ma'aikatar mata a lokacin a hada muke da su har yanzu ma abubuwan mun suka tazo su ake mata buhuman affairs to muka kai wannan abun har yanzu ba wani abu to gaskiya galubalen da muke fuskanci rashin ba mu tallafi idan za mu wani abu na harkar gudanarwa na kungiyarmu a ce za mu je mu yi to inda da akwai tallafi to za mu samu rage radadin abubuwan da za mu abin nan amma jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu suna dan zuwa su dan tallafa wa mutanenmu wanda suka ga ba su da karfi musamman akwai wata kungiya ta Inyas Foundation lokaci za ga sun zo sun samu irin dan buhun shinkafa dan 10 kg din nan da mai da taliya da dai fulawa da suga sun dauko sai suke su ba su uwa mutum 20 to sai mu goma yi dabara sai mu dan tunta a lokal gamman sai mu hada sai a bada 20 din sai a je a ba su idan Allah ya sake kawo wani sai mu sake tunta sai mu hada tunda in ka je mutum 20 mu da muke da membobi sama da 2,000 da wani abu a Kano to kaga ba zai ce ba za ka ce za ka taba kowa ba sai dai wanda Allah ya da rabansa idan an zo an bada an ce mutum 20 din sai mu tunta mu bayar su kuma a taimaka musu
kamar yadda kowa ke kokawa a game da illolin annobar coronavirus masu bukata ta musamman ma na da damuwa sosai akan wannan masifa da ta addabi duniya yau sama da shekara guda domin a cewar Yahaya cutar ta haddasa koma baya wa harkokin na kasasu
laji ba waɗanda wannan harkar annoba ma ta kassara irin mai bukata ta musamman mutanen mu dama ba karfi ne da su ba wanda nake faɗa ma wasu sai sun je sun yi bara suke samun abin da za su ci kullun kokarin mu kuma su zo su kiyaye a jela barar a zo a zauna a koyi sana'a lokacin da corona ta zo office din mu duk kwata-kwata kayan duk abin nan kura suka yi duka abin nan suka lalace ma wasu saboda ba a aikin kuma dama sai a yi aikin sai daga an dade ba a zo an siya ba tunda dama in an yi aikin makarantu ne suke siyan lilika sai aka dade ba a zo an siya ba saboda makarantu a rufe shi ko dama tunda tattalin arziki ya ragu kaga wa yake ta gini kowa ta abin da zai ci zai gidan da in an kera ba wanda zai zo ya siya to gaskiya mun samu koma baya a cikin harkar wannan kulle da aka yi na corona har yanzu kuma ba mu maida koma da maka abin nan ba sakona akan masu bukata ta musamman su koyi sana'a kuma su je makaranta ita kuma gwamnati muna kira ga ita ta rinka duba mu domin mu mutane ne masu bukata ko masu rauni domin in ba duba mu ba to shine za a ga mutanen mu suna hazaba kan danja suna barace-barace
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau wanda muka gabatar cikin yanayin juyayen rasuwar wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz saboda irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban shirin na kasa muna fatan Allah ya ji kansa ya kuma ba mu hakurin jure wannan rashi haka kuma muna sake tunatar da ku cewa daga ranar 15 ga watan Fabrairu da muke ciki shirin na kasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa Juma'a a shirin mu na hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya da Niger 7 na safe a kasar Ghana yanzu a madadin abokan aiki na sashen Hausa da bakon mu Yahaya Yahaya shugaban guragun jihar Kano muke ce da ku sai an jima wato ga Ridwan Abbas nan dauke da sharhin jaridan Ghana
da jaridar Ghana Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta a cikin jerin kanan labaran ta ne an tsake yan ɗan kasashen waje 51 da suka shigo cikin kasar Ghana ta barauniyar hanya jaridar ta ce ɗan kasar Benin 49 da ɗan Togo guda biyu da ake zarge su shigo cikin kasar Ghana ta hanyar da bata dace ba a cikin watan nan an tsake yan su zuwa gida wannan ko bayan da jami'an hukumar shige da fice ta kasar Ghana sun dare motors ne samfalin Hyundai Universe Express mai lamba AW995519 daga bakin iyakan Efikuma yayin da suka taso daga jihar Volta suke nufatan birnin Accra a ranar Laraba ita kuwa jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana wannan labarin na daga cikin manyan kanan labaranta Ras Mubarak wanda mamban majalisa ne na yankin Kumbungu na neman na koyin bayan shiga majalisar dokoki jaridar ta ce tsohon mamba na majalisar dokoki wa yankin Kumbungu Ras Mubarak ya bayyana ra'ayinsa na yin takara wa kujeran majalisar dattawa ya nuna cewar wannan na manufa nashi daga shawarar da ya samu ne daga manyan jigajigan shugabanni na kasar nan da ke ba shi shawara cewa a matsayin shi matashi zai iya kasancewa a cikin wannan majalisa na dattawa domin tabbatar da karfafuwar tsarin demokradiyya a kasar har yau dai a jaridar Daily Graphic wannan labarin ne an sake nazarin ka'idodin nan na kare yaduwar cutar COVID-19 wa matafiya diyan Ghana jaridar ta ce manajojin Kotoka International Airport sun sake nazarin ka'idodin kiyaye yaduwar COVID-19 wa matafiya da ke isowa nan kasar a dalilin yadda wannan cuta ke kara hauhawa diyan Ghana waɗanda ke a cikin gida da suka yi tafiya daga nan Ghana ke dawowa a cikin makon ba za a buƙaci su gabatar da sakamakon gwajin COVID-19 din da aka yi musu a kasar da suka ziyarta ba sai dai za a gwada su dangane da cutar ta COVID-19 yayin da suka iso cikin kasar akan kuɗi $50 mamban majalisar dokoki na mazaban asawasi Muhammad Mubarak Mutaka yayi amayya laji wannan shine labarin da jaridar Chronicle ta ruwaito jaridar ta ce mamban majalisar dokoki na mazabar asawasi Muhammad Mubarak Mutaka yayi amayya lashi yayin da yake fada cewa wani alkali na botun koli yayi kokarin baya da cin hanci ga wata mamban majalisa mace na majalisar dokoki domin ta zabi tsohon kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Michael Okui Mubarak ya kuma janye ya kuma nemi afuwa sa'an nan yayi kira ga jama'a cewar a bari abinda ya wuce ya wuce da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla, wannan ya kamo lokacin da za a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sake aza Amurka kan tafarki mai dorewa wajen yaki da sauyin yanayi. Al'amari ne da shugaba Biden ke baiwa muhimmanci. A rana ta farko, sabon shugaban kasar ya dau mataki nan da nan na sake shiga yarjejeniyar Paris. Kuma bayan ƴan kwanaki da rantsar da shi, sai shugaban kasar ya shiga rattaba hannu kan wasu dokoki ta wajen amfani da ikonsa na shugaban kasa da zumar magance matsalar sauyin yanayi a cikin kasar da ma waje, wanda ya kai ga sauye-sauye masu yawa a manufofin gwamnati. To amma batun sauyin yanayi wani kalubale ne na duniya baki daya, wanda ba za a iya tafi da shi ba tare da haɗin kan duniya ba. John Kerry shine manzon musamman na shugaba Biden a taro kan batun sauyin yanayi, wanda aka yi a ranar 27 ga watan Janairu ta kafar yanar gizo yayin babban taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a Davos. Ga abin da yace:
Domestic action cannot possibly be enough if we don't together forge an international strategy to galvanize the world.
Babu yadda daukar mataki a gida kawai zai wadatar. Muddin ba hada kai an kullo da wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda zai zaburar da duniya wajen daukar gagarumin mataki a kowace ƙasa da kuma kowane fanni na rayuwa, tare kuma da tabbatar da cewa makamashi marar haddasa dumamar yanayi wanda ake bukata ya wanzu a matakin ƙasa da ƙasa ba. Shekarar 2020 ta kasance mafi dumi a tarihi bisa ga alƙaluman hukumar nazarin sararin sama ta Amurka NASA a takaice, kafin a iya hana dumin duniya karuwa da 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius akan yadda yake gabanin lokacin da aka kafa masana'antu, wanda masana da dama ke cewa wajibi ne muddin ana so a kauce ma bala'i. A ta bakin Kerry, dole ne mu rage dumin yanayi da muke yi zuwa shekarar 2030. Kerry ya kara da cewa,
it means we have to phase out coal 5 times faster than we have been. It means we have to increase tree cover.
Ma'ana dole mu rabanya adadin rage amfani da gawayin kol da muke yi yanzu. Hakan na kuma nufin sai mun rabanya yawan inwar itatuwa har sau 5 fiye da yadda yake yanzu. Sannan hakan na nufin sai mun rabanya saurin da muke yi wajen komawa amfani da motoci masu amfani da karfin wutar lantarki har sau 22. Kerry ya kara da cewa, muna iya cimma duk waɗannan matukar an yi tsari, an saka kuɗi, kuma an saka harkar kasuwanci a ciki.
We have to get away from this argument that deniers and procrastinators have made that this is a choice between a quality of life or taking care of this challenge.
Dole mu kauce ma wannan gardamar da masu mutu da masu wasuwasi kan yi kan batun dumamar yanayi, cewa wannan zaɓi ne tsakanin ingantacciyar rayuwa da kuma magance wannan kalubalen. Nasara za ta samu ne idan aka yi amfani da mafificen hikima na duniya da fasahohi da kuma diplomasiya, kama daga amfani da kwakwalwa zuwa amfani da makamashi. Za mu yi amfani da duk wata kafa ta kaiwa ga inda ya kamata mu kai. Makoma wacce ta barranta daga dumamar yanayi kwata-kwata za ta samar da dimbin damarmaki na kasuwanci, musamman ta bangaren hada-hadar inganta tattalin arziki ba tare da dumama yanayi ba. Kerry ya kara da cewa, daidai ne ma a ce ba mu da damar bata lokaci sam. Yace ya kamata duniya gaba daya ta zo wannan teburin don warware wannan matsalar. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar, ke ce da ku sai anjima.